Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma radio FM na amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalon, ninya da murya arewa. Kana masu na'uran computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 17 ga watan Agusta na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, Grace a ba mu kanun labarai.
To ladan, iyayen ƴan matan Chibok sun koka ganin kawo yanzu gwamnatin Najeriya bata tuntuɓi iyayen yarinyar da ta yi magana a hoton bidiyon da ƙungiyar Boko Haram ta fitar ba. Amfani da wani sansanin ƙasar Iran wajen ƙaddamar da harin sararin sama da Rasha ta yi ya tada hankalin Amurka da abokan ƙawancenta a yankin. Kana wannan rahoto da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya fitar ranar Litinin na nuni da cewa dakarun ƙasar Sudan ta kudu sun yi wa ma'aikatan jin ƙai fiyaɗen taron dangi da lakaɗa musu duka da kuma yi musu fashi.
To Allah kyauta, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku yi shawarar da tsohon shugaban Najeriya, General Ibrahim Badamasu Babangida, bayar game da majalisun ƙasa.
In 1989, we proposed that the National Assembly should be, I still believe, if I had the opportunity, we make it part-time.
Yace a shekara 1999 mun yi kokarin maida majalisun na wucin gadi.
Ha kuma kotu ta hana gudanar da babban taron jami'ar PDP.
Amma mu a yanzu mun san cewa an riga an haramtar, kuma an su masu hankali ne, kun suna yin taron ne don son jam'iyya, kun suna yin ne don haɗin kan PDP, to ba za su yi taron nan ba. Amma
kana sahabu Imam Aliyu zai shigo da shirinsa na demokradiya, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Yau kwana uku kenan da ƙungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo da ya nuna kimanin ƴan matan sakandaren Chibok 50 da suka sace har yanzu suna nan dare. Kuma kawo yanzu gwamnatin Najeriya bata tuntuɓi iyayen yarinyar da ta yi magana a hoton bidiyon ba. Rashin tuntuɓarsu dai ya sake jefa dangin ƴan matan Chibok tunanin an sake yin watsi da su. Babu wanda ya tuntuɓe mu, kila sabili da mu talakawa ne ko kuma bamu da albarkatun mai a Ibok. Mu ba komai ba ne. Amma ina farin cikin sanin cewa Allah ya amsa addu'a ta, ya kare ranta, inji Esther Yakubu. Sakon da nake da shi ga gwamnatin tarayya shine ta saki mayakan domin sauran mayakan su saki ƴan matan. A cikin faifan bidiyon na baya-bayan nan, Dokas Mai da Yakubu, ƴar Esther Yakubun, ta yi magana da harshen su tana cewa muna wahala a nan, babu irin wahalar da bamu gani ba. Ku gaya wa gwamnati ta ba su mutanensu domin mu ma mu dawo gida mu zauna da ku. Babu wani abin da ku ko mu za mu iya yi a kan wannan, sai dai kawai a ba su mutanensu domin mu ma mu tafi gida. Dokas Mai da Yakubu ta kuma ce an jiwa da dama daga cikin waɗanda aka kama rauni, an kuma kashe waɗansu a harin da rundunar sojin Najeriya ta kai ta sama, batun da rundunar sojin take shakku. Shekarun Dokas Mai da 17 ne dai lokacin da ƙungiyar Boko Haram ta sace ta tare da kimanin ƴan ajinsu mata 300 daga makarantarsu da ke garin Chibok a arewa maso gabashin Najeriya cikin watan Afrilun shekara ta 2014.
Amfani da wani sansanin ƙasar Iran wajen ƙaddamar da harin sararin sama da Rasha ta yi ya tada hankalin Amurka da abokan ƙawancenta a yankin. Sai dai an fi bayyana damuwa dangane da makomar gwamnatin Siriya fiye da nuna gadara da Moscow da Tehran ke yi. Rasha da Iran suna ƙara kidima ganin yadda ƴan tawaye suke ƙara matsawa dakarun gwamnatin Siriya lamba a kudanci da kuma gabashin ƙasar da hari na baya-bayan nan da suka kai a birnin Aleppo. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta bayyana jiya Talata cewa jiragen saman yakin samfarin Tu-22M3 da Su-34 sun tashi daga sansanin mayakan saman Iran Hamedan domin kaiwa mayakan ISIS da kuma na Al-Qaeda hari da ake alakantawa da ƙungiyar Jihar al-Nusra a Aleppo da kuma Daesh ez-Zor Idlib, bisa ga cewar ma'aikatar. Duk da haka, sai aka ce hare-haren da Rasha ke kaiwa yunkuri ne na karawa dakarun da ke tare da shugaban Siriya Bashar al-Assad karfi. Galibin tallafin yana zuwa ne ta ƙasa inda ake ganin alamun kwararan mayakan da Iran ke mara ma baya.
Wani rahoto da kamfanin dillancin labaran Associated Press ya fitar ranar Litinin na nuni da cewa dakarun ƙasar Sudan ta kudu sun yi wa ma'aikatan jin ƙaifi haɗin taron dangi, suka yi talakaɗa musu duka, suka kuma yi musu fashi, musamman ma'aikatan jin ƙan Amurka a wani otel da ke birnin Juba ranar 11 ga watan Yuli. Shaidu da kamfanin dillancin labaran ya hire da su sun ce sojojin sun yi wa wani ɗan jarida kisan gilla a gaban idan 'yan ƙasashen ƙetaren da nufin razana su. Kamfanin dillancin labaran ya kuma ce mutane da ke otel ɗin da 'yan ƙasashen ƙetare da kuma 'yan ƙasar Sudan masu hali suka fi zama sun ɗauki sa'o'i suna neman taimako daga dakarun wanzar da zaman lafiya, waɗanda nisan inda suke bai kai tazarar kilomita ɗaya ba, da kuma ofishin jakadancin Amurka. Wakiliyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Samantha Powers, ta bayyana gazawar gwamnatin Sudan ta kudu da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta ce a cikin shekaru uku da suka shige, gwamnatin Sudan ta kudu tana kau da kai ana aikata kisan kai da fyaɗe. Da aka tambaye shi dalilin da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi watsi da neman ɗauki da aka yi, sai kakakin babban magatakarda Farha Haq ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya tana ɗaukar wannan rahoto da muhimmanci kuma za ta gudanar da cikakken bincike. Powers ta kuma yi tsokaci a kan zargin da shaidu suka yi a hirarsu da kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ofishin jakadancin Amurkan ya yi watsi da kiran da aka yi na neman taimako. Ta ce ofishin ya ɗauki mataki nan da nan, ya kuma tuntuɓi jami'an gwamnatin ƙasar Sudan ta kudu waɗanda suka tura dakaru domin shawo kan lamarin. An kai harin ne yayin wani gumuzu na kwana uku a Juba tsakanin dakarun shugaba Salva Kiir na SPLA da na waɗanda ke goyon bayan mataimakinsa Riek Machar. Faɗan ya yi sanadiyar kashe aƙalla mutane 270, ya kuma sa kimanin mutane 36,000 ƙauracewa matsugunansu. Abin da ya jefa yarjejeniyar da aka cimma a watan Agusta shekara ta 2015 cikin halin ƙila wakala.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Rundunar sojan ƙasar Pakistan ta ce wani sabon harin da aka kai ta sama kusa da kan iyaka a Afghanistan ya kashe aƙalla mayaƙa 14, ya kuma jikkata 11. An lalata ɓoyar mayaƙan 9 a harin da aka kai ta sama da kuma ƙasa a kwazazzaban kabilu na Khyber, bisa ga cewar kakakin rundunar sojan Lieutenant General Asim Bajwa jiya Talata. Khyber na ɗaya daga cikin yankunan kabilu 7 a Pakistan da ke da ɗan ikon cin gashin kai wanda yake kan iyakan Afghanistan. Yankin maɓoyan mayaƙa da masu aikata miyagun laifuka ne da jimawa waɗanda ake ɗorawa alhakin hare-haren ta'addanci da ake kaiwa ƙasashen biyu. Sai dai hukumomin ƙasar Pakistan sun ce yunkurin kakkaɓe ayyukan ta'addanci da ake yi a cikin shekarun nan ya gurguntar da su a yankin, yayin da dakaru suka mai da hankali akan samar da tsaro akan iyakar mai faɗin kilomita 2,600. Dakarun tsaron ƙasar Pakistan sun ƙara ɗaukar matakan daƙile ayyukan ta'addanci da suka haɗa da ayyukan leƙen asiri a kewayen ƙasar, biyo bayan harin ƙunar bakin waken da aka kai ranar 8 ga watan Agusta a asibiti da ke birnin Quetta kudu maso gabashin ƙasar. Harin ya kashe mutane 74 da kuma raunata da dama. Ƙungiyar Taliban ta ƙasar Pakistan da ake kira Jamaatul Har ta ɗauki alhakin harin.
Daga ƙarshe, 'yar wasan tsalle-tsallen Amurka nan Simone Biles ta sami zinari na 4 a gasar wasan Olympic ta shekara ta 2016 a gasar motsa jiki ta ƙasa. Bayas 'yar shekaru 19 ta fi kowace mace fice a tarihin gasar Olympic. Ranar Litinin ta samu tagulla a gasar tsayuwa kan dugura, wani tashin da bai zo mata da dace ba, kasancewa babu macen da ta taɓa samun zinari 5 a gasar Olympic ɗaya. Waɗansu mata 4 sun samu zinari 4 a gasar cikin shekara guda. An kyauta zaton Bayas za ta lashe gasar motsa jikin yayin da abokiyar karawarta Ali Reisman ta sami azurfa. A gasar tsere kuma Jason Kenny ya samu zinari karo na 3 a wasan Olympic na bana. Brazil ta samu zinari a gasan kwallon hannu a gabar teku ta doke ƙasar Netherlands. Ɗan wasan tseren Jamaica Usain Bolt ya fara wani zagayen gasar neman zinari a gudun fanfalake na mita 200 da aka fara jiya Talata da za a kammala gobe Alhamis. An ba Bolt lakabin mutumin da ya fi kowa sauri a duniya ranar Lahadi lokacin da ya yi wa ba Amurkin nan Justin Dalton fintikau a tseren mita 100.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. To bari mu da taskar rahotannin da shawarar tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasu Babangida ya bayar game da zaman majalisun Najeriya. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Ibrahim Badamasu Babangida ya bayyana buƙatar ganin an mayar da majalisun dokokin Najeriya na wucin gadi domin shawo kan matsalolin da suka addabi majalisun. Janar Babangida wanda yake zantawa da manema labarai albarkacin cikarsa shekaru 75 a duniya a ranar Laraban nan ya ce ko a lokutan da suka gabata sun yi wannan yunkuri kamar yadda yayi ƙarin bayani.
In 1989 we proposed that the National Assembly should be, I still believe if I had the opportunity we make it part time making the legislation. I believed in that strongly. All is an effort to cut the cost of governance.
Yace a shekara 1999 mun yi kokarin maida majalisun na wucin gadi domin rage yawan kudaden da ake kashewa a kansu. Kalaman tsohon shugaban kasar dai yana zuwa ne a daidai lokacin da majalisar wakilan Najeriya ta dauki zafi akan batun aringizon kasatun kudi. Daya daga cikin yan majalisar daga jihar Niger Honorable Bala Faruk Bidda ya tabbatar da cewa akwai tabar gazar kudaden a majalisar
kasafin kudi. Na dan taba wannan maganin kwanakin ba ya dan dade hakan ga kaga Allah ya sa abun ya zo karar ya tabbatar da maganin wannan magana haka shike malam in kana so kuma details akwai shi hannun mu
yanzu kuna da shaida cewa shugabannin majalisar nan sun yi aringizon kudi a kasafin
shedu 100% da muna da shi kan wannan barna da aringizon suke gaba daya tabbas haka yake.
Ya kake daukar kanka a matsayinka na dan majalisa ga wannan abu yana faruwa a ciki?
Gaskiya ina jin kunya kware da gaske, na ma fara jin tsoro ma ko lamban mota na majalisar tare ina son ɗebe shi.
To amma daya daga cikin yan kwamitin kasafin kudin Honorable Shehu Salari Jau ya ce hatta zarge-zargen da tsohon shugaban kwamitin Honorable Abdulmumunu Jibril yayi akan shugabannin majalisar akwai kazafi.
Akwai kage a cikin maganganun nashi. Saboda me shi kanshi ai abinda zamke son ka sani shine shi shugabanci Allah ke nada shugaba. Kuma hannuwan ga namu ma da ka duba za ka ga cin ba daidai suke ba. Bai yiwa don mutum ya samu shugaba ya samu naira 10 ko kuma aiki na naira 10 a yankin shi kai kuma ka ce dole sai ka samu aiki na naira 10 a yankin ka, bai yiwa.
Yan Najeriya dai na cike da fatar ganin an dauki mataki akan lamarin majalisar kamar yadda Alhaji Lawali Shukura ke cewa
manufansu kawuninsu mahukunta kuma na bangaren shari'a. Ina kira gare su cewa su ji tsoron Allah su tsaya su yi aikin tsakani da Allah domin taimaka ma tafiya wannan gudun da farfado da halin da tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya shiga.
Mustapha Nasiru Batsari, Muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To daga batun majalisa sai na babban taron jam'iyyar adawa a Najeriya wato PDP wadda kotu ta hana gudanar da taron nata. Ga Nasiru Adamu Elikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Babbar kotun tarayyar Najeriya ta Abuja ta sanar da dakatar da babban taron da kwamitin riko na PDP ya shirya gudanarwa a Port Harcourt yau din nan. Alkali Oban Victor Aban ya rubuta umarnin dakatar da taron da yawa hukumar zabe da yan sanda kofin umarnin da barazanar sanya a damki shugabannin kwamitin rikon in sun ki bin umarnin kotun. Musamman sanarwar ta gargadi kalamai da ke fitowa daga yan kwamitin rikon da suka hada da Ben Obi da Dayo Adeyeye da kotun ke dauka a matsayin izgilanci. Shugaban kwamitin amintattun na PDP Sanata Walid Jibrin ya ce taron na nan kamar yadda aka tsara.
Duk abubuwan da yake wannan jama'iyyar mu an gyara ta kuma ina tabbata muku wannan za mu yi shi wannan ranan da muka sa na taron koli na jama'iyyarmu wato National Convention shine muke zaton zamu zabi shugabannin party shikenan sai mu danka musu tafiyar da party nasu shi kuma wanda yake na rikon nan zai bari ya handing over ma waɗanda aka zaba a wannan lokacin.
Kace ana samun sulhu kuma an kama hanyar samun sulhu alhali shi Sanata Muhammadu Sharif ya ce shi ba ma zai sauka daga mukamin nan ba sai 2018.
Ni na ganin kaman an wuce wannan tunda mun zauna a table wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi bayin zato za a tsaya a wannan bane yanzu ana neman mafita ne ba 2018 ba
kakakin bangaren sanata Alimadu Sharif wato Inuwa Bala ya ce taron ya saba wa doka
taro dai an riga an haramtar ko me su ga su san cewa za su dawo gidan jiya ne kawai dai koya kunya da hauka ne ganin cewa sun sa abu a hanya sun nuna ma duniya sun na isa suna gani sun fi doka sun fi gwamnati sun fi kowa da kowa sun fi makarfin jam'iyya shi yasa suke cewa za su yi taron nan ko da kotu ta haramtar mu yan bin doka kuma yan siyasa kuma yan jam'iyya za mu jira an har sun yi taron nan sai mu koma wajen alƙali alimu ce to taron na fa daga haramtar wayannan su je su yi ko menene hukuncin yin haka shi alkalin ne zai zartar da menene ya kamata a yi nan gaba amma mu a yanzu mun san cewa an riga an haramtar kuma an su masu hankali ne in suna yin taron ne don son jam'iyya in suna yin ne don haɗin kan PDP to ba za su yi taron nan ba amma kuma in sun ci gaba sun yi sun san cewa sun yi ne bayan ba komai
mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe Nick Dazan ya ba wa PDP shawara
abinda kamata yi a je a yi sulhu a zauna kowa ya faɗi menene yake mishi zafi saboda yawan zuwa kotun nan ba karamin kuɗi ake kashewa ba na ɗaya kenan na biyu ba karamin lokaci ake kashewa ba na uku ba karamin ɓacin rai zai biyo bayan wannan kace na ce da kuma wannan garzaya zuwa kotun ba
wato kuma wannan al'amari yana ruɗa ku kenan
tabbas yana ruɗa mu amma mu muna ganin waraka ko mafita shine a je a samu daidaito a yi sulhu
tun gabanin wannan hukuncin na Abuja babbar kotun tarayya ta Port Harcourt ta ba da hurumin gudanar da babban taron shin taron nan zai gudana kamar yadda aka tsara shin hukumar zaɓe za ta halarci taron abinda za a jira a gani kenan Nasura da Maili kamerar Amurka daga Abuja Najeriya
to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 1 ne na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirinmu na gaba
Demokradiya a yau Cikin shirin za mu sake duba koke-koken yunwa da talauci a Najeriya Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya Gungun shugabannin addinin Krista da suka hallara a ƙarshen mako a Abuja su ne na baya-bayan nan cikin masu kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki mataki cikin hanzari kan matsalar yunwa da talauci da suka kai ga wasu ‘yan ƙasar suka fara fidda tsammani. Matsaloli da shugabannin suka ce sun kai intaha ga kuma batun tsaro. Haka nan a cikin makon da ya gabata mai alfarma sarkin musulmi cikin jawabansa ya yi kira ga gwamnati sake duba shirye-shiryenta masu karo da buƙatun al’umma. Da zaman yin kuskurima domin a sauwaƙa wa jama'a irin hali da suke ciki. Nasira da Malikaya ya haɗa mana wannan shimfiɗar kamar yadda za ku ji.
Taron na tsoffin malamin Bushara a Abuja ya daki jaki ya daki taiki, ta hanyar nuna gwamnatin Buhari ta gyara matakai don abinci wadata a ƙasa. Amma taron a lokaci guda ya lura ba a gyara ɓarna a dare ɗaya. Ba baƙon abu bane batun neman buɗe kan iyaka don shigo da abinci musamman ma shinkafa. Don Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ma ya yi irin wannan kira lokacin da babban Control and Custom Kanar Hamid Ali ya kai masa ziyara don neman taimakonsa ga yaƙi da ‘yan fasa kwabri. Fasto Simon Dolly tsohon jami'i ne a helkwatar ƙungiyar Kiristoci kan.
Ana shan wahala kuma ka san gwamnatin nan. Gwamnatin talakawa ne. Talakawan Najeriya suka tsaya suka yi ruwa suka yi tsaki suka ci a zaɓe wannan gwamnati. To gashi abin yanzu ya zama da wahala mutane suna kan shan wahala abin da mutum ma zai ci yanzu ya zama da damuwa. Domin yunwa karan kanta masifa ne.
A ranar matasa ta bana ma wani matashi a Lagos ya yi wannan kira.
To mu yanzu buƙatar mu ga gwamnatin ƙasa a taimaka mu ta yi mu sanin hanyoyin da za a magance wannan matsala. Muna roƙon wannan gwamnati ta yi ƙoƙari ta magance wannan matsala ta tsadar abinci. Ita ta yi addaba ƙasa yanzu. Ba ma batun aiki yi muke nema ba yanzu.
Na ziyarci wani makanikin lantarki Abdulaziz Abuja da ya ce shugaba Buhari tamkar makanikin Najeriya ne.
Ina raye shi General Buhari ya yi mulkin shi na farko a 1984. So abun kaman a jininsa ne. Kullum ba a bashi ƙasar nan sai an yi rugu-rugu da ita. Wato kaman dai biskit din yaro ya jike duk inda ka kamo sai ya biyo ka sai a bashi ƙasar. Don gaba ɗaya Najeriya an ka lura an gina ta a saman ruwa ne. ne. Yanzu yana so ya gina solid foundation da kasan za ta tsaya akan kafanta, amma still mutane suna bin shi da bita ta kulli da miyagun maganganu. Amma mu da muka san jiya, muka san yau, ba abin da zamu ce sai dai mu taimake shi da addu'a. Allah sa yayi nasaran wannan aiki da yake so yi.
Da alamun dai gwamnatin Buhari na neman sauye shirin ta kan abinci ta yadda talakawa za su samu sauki.
Ranar 3 ga watan Mayu mun gabatar da shiri da ya duba wannan batun na matsin rayuwa a Najeriya. Ganin dai batun guda ɗaya ne muka tsaye da shawara sake gabatar da shirin.
Atun kuma dai ka dai duba yanzu a ƙasar nan ta kai ma talaka bai san yanda zai saka kayansa ba. To ina da a samu mafita.
Gaskiya kan ba.
Atun kuma dai shi dai Buhari nan dai mun zaɓe shi ba don wani abu dai sai don ya kawo gyara mu don samu sassaucin al'amarin rayuwa. Amma abu ya ƙi malam tafiya sai tafiya take. Wata tara malam shekara guda yanzu haka yake neman a kan mulkin. Za ta tara kuɗi, to me zai rufu? Kuɗi sai shiga take ba ta fita. Muna zaune da haka da an ce an kama wani ya kawo biliyan kaza, an dawo da kaza. Ga kuɗin shiga da ake samuwa ɓangaren custom duty ɗin. Ga rabano-rabano da su haraji ake karɓa na wajen sauran kamfanoni. Kuɗin nan akwai su fa, to a take su mana, me za a yi da su? Malam yanzu ta kai magari ya yi shuru ba a gane Monday da Sunday. Irin wannan masifa malam ya za a yi. Ita ce ɗauri ɗaya ba zai ma girki ba. Gari wannan yanzu ka duba dai, masara dai, masara kwanan masara guda naira 110. Ya za a yi da mu ne a ƙasar? Irin wannan masifa malam, in kai magana a ce a wai karka zagi Buhari, ni ba zaginsa dai ba. Yawwa, amma al'amari ya ga ya tsaya malam, mulkin ka wani irin mulki ne? Gwamnatin nan ta ƙi gaba ta ƙi baya malam. Abubuwa haida daddagulewa suke yi, komai nan ka taɓa shi tsada yake ƙara. Yanzu ka duba baya nan aka samu dai da ƙyar da ƙyar ɗin dai a ci a sha dai PDF dai da shi daidai ana dai za. Amma yanzu abin da za ka suma malam ne ma yake gagara. In ba wan Allah nan hannu nan gudan ɗari na ɗauka na bayar gudunmawa ta na turawa don a zaɓe shi a samu sassauci. Amma na ɓata dare na ɓata rana, na ɓata dare na ɓata rana. Ba Allah nan shi muka jabi, shi wane ne? Ta yi magana ce wai ya kara yi magana Buhari ne? Shi ɗin wane? Waye shi dai sa a gaya masa gaskiya ba kenan? Dai dai ce baya kuskure ko kuma damu ta zuba ido ne ya ta abin da ya ga dama? To wallahi tallahi mu ba zan yadda ba. Ba zan yadda ba wallahi sai mu hau wuri. Yawwa, Allah yakan ansa addu'an wanda aka zalunta.
Kai haƙuri baba.
A to ai gaskiya ne. Da mu ta zuba ido ko yana wa Buhari ba ƙara. Dan ba ƙara. Dan ba ƙara.
Kai haƙuri baba.
Dan ba ƙara.
Zai ƙara haƙuri.
A ranar 1 ga watan Fabrairu ta shekara ta 2014 ne ƴan bindiga a Zaria suka kashe Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria. Wato watanni 10 kafin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a yau ta tsaye da shugaba Muhammadu Buhari a zaman ɗan takararta, shekara da wata ɗaya kamin a yi zaɓen Najeriya. Duk da haka, ya yi dacin hasashen da ya yi ya tabbata, muka ga muhimmancin ku ji abin da yake cewa, ya Allah akwai abin da za a ƙaru da shi.
Alƙiblan mu kenan jama'a, amma kuma ku sani Buhari ba ya da kuɗi, so da haka duk wanda zai aiki a madadin Buhari. To kada ya sa rai za a bashi kokwaro. Kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida. Don bari in gaya muku, Buhari ko ya samu ƙasar nan ba zai iya gyara ta a shekara huɗu ba. Abin da muke fata matakin farkon Buhari ya hau shi ne ɓarna ta tsaya. Abin da muke fata kenan, yanzu muna neman kadarkon da za a jefa wa barnan ne ta tsaya. Yanzu ba magana gyara ake ba. Ya kamata talakawa ku gane wannan. Irin wannan yunwa Buhariya da aka yi ta cin garin kwakin nan, to kowane talaka ya shirya. Sai an yi irinta. Saboda gyara za a yi. gyara za ya kamata mutane su gane dan kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zabi mutanen nan gashi ana yunwa a'a yunwar za a yi irin ta ƴan Ghana ne kaje ka samu duk mutumin Ghana sun sha yunwa da Jerry Rawlings ya hau an sha wuya amma yanzu gashi nan ta jaru yanzu duk inda kaga dan Ghana a ko ina a duniya yana zaman ganin dama ne amma 1980 sai da ƴan Ghana suka cika ƙasar nan ta mu sai da suka cika ko ina saboda yunwa da kishirwa a lokacin wani dattijo yazo yana bada labari duniya na kwance 1980 yace gishirin miya na sile ake siye a Ghana ana ta mamaki sile gishirin miya sile saboda rayuwa ta yi kunci kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira 1000 miyar kullun sai an sa mata gishiri na 1000 wace irin miya ce wannan haka Ghana ta zama amma yanzu Ghana ta gyaru ko bata gyaru ba daga cikin gyaruwar da Ghana ta jama'a yanzu duk Africa in ka cire South Africa babu kasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Ghana sannan harkar tsaro babu kamar Ghana yanzu ga Ghana sun samu man fetur sannan dan girman Allah ka je ka zauna a Ghana ka ga dauke wutan da za a yi ba Ghana ba kwatana nan kwatano ka je ka ga ana dauke musu wuta suna rasa ruwa a kwatano Niger nan ba a dauke musu wuta amma fa mu muke ba su wutar mu mu bayar amma ta mu ta mutu amma su suna can suna shan haske to abin da nake so in ga ya wa talakawan mu shine jama'a eh ko kun zabi Buhari za ku taya da addu'a ne matakin farko kasar wallahi Allah ya azurta mu amma an yi wawurar da in Buhari ya hau hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala abinda mu muke fata a tsaye da zalunci in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba saboda sun yi kace-kace da kasar duk mutumin da ya rike mulki kwana 7 sai ya azurta kansa arzikin da in zai shekara 70 ba zai ainihin talauci
masu aro da haka Allah kamu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Nasara da Muhle Kaya da Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
one of the issues na fadi shine magana uniforms magana accommodation na yara magana kun shi sa nake ta yawo a Najeriya duk kai na ko naje Lagos naje Delta naje kasar Maiduguri naje na addressing yara na musu alƙawarin cewa by the time muke da abun nan enough abun nan zamu face one issue sin one after the other issue na barracks issue na uniform issue kuma na appearance on duty
sa kaya
yes wannan alƙawari da nemi su kenan and what most of these issue no corruption in most of the system muke da shi nin I believe that by the time they muke biggest care akan wannan you know utilization of funds muke da shi na police the management da wannan items da muke saya za samu a little improvement akan abunan appearance na police a Nigeria
to madalla a biyo mu a cikin shirin mu na hantsi domin jin cikakken wannan tattaunawa wanda muka yi da Inspector General na ƴan sandan Najeriya kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice
to ladan yau kwana uku kenan da kungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo da ya nuna kimanin ƴan matan sakandaren Chibukam sun da suka sace har yanzu suna nan da rai kuma kawo yanzu gwamnatin Najeriya ba ta tuntubi iyayen yarinyar da ta yi magana a hoton bidiyon ba rashin tuntubar su dai ya sake jefa dangin ƴan matan Chibok din tunanin an sake yin watsi da su babu wanda ya tuntube mu kila wato mu ba a maishe mu a matsayin mutane ba kila don mu talakawa ne inji mahaifiyar wannan yarinya amfani da wani sansanin kasar Iran a wajen kaddamar da harin sararin sama da Rasha ta yi ya tada hankalin Amurka da abokan kawancenta a yankin sai dai an fi bayyana damuwa dangane da makomar gwamnatin Siriya fiye da nuna gadara da Moscow da Tehran kuma suka yi
to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa amma kafin mu tashi bari mu miƙa gaisuwa ta musamman ga wakilinmu na Sokoto Murtala Faruk Sanyinna na murnar samun karuwan ɗa namiji wanda aka haifa masa Ubangiji Allah ya raya ya kara wa yaro da mahaifiyarsa lafiya. Yanzu Ahmadun kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman Grace Alheri Abdu da tsaya ni gabatarwa sai Cubahiro Jojo ne shi da Solomon Abu da suka bada umarni da injiniyan mu nan lokaci Charles Hall ni Ladan Ibrahim ke cewa sai anjima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.